matasa miya da alkhairi karbiya da zamba.
Masu sauraro sallama a gare ku tare da fatan ana cikin koshin lafiya. Halima Abdullahi ce ke muku lalle marhaban cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke tabo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo.
Maza da mata kan ku zan yi tasa har da matai gidan ma ba saki ni ba.
Madalla a cikin shirin na wannan lokaci zamu duba yadda marubuta ko masu wallafa ababi a cikin yanar gizo wato bloggers ke gudanar da ayyukansu na yau da kullum musamman ma ganin yadda masu ruwa da tsaki a Najeriya ke shirin gudanar da wani gagarumin taron wayar da kai a watan Oktoba don fitar da dabarun magance matsalar yaɗa labaran ƙarya batanci da makamantansu da zammar tsaftace kafofin yanar gizo inda aka fi yaɗa labaran ƙanzon ƙuri da a wasu lokuta ke jawo yamutsi a cikin kasa wasu ma ke rasa rayukansu ko su shiga wani yanayi. Masu ruwa da tsaki a fannin yaɗa labarai dai sun ce ba za a sami sauki wajen magance barazanar yaɗa labaran ƙarya batanci da danginsu ba idan ba a shirya tarukan ƙarawa marubuta da mawallafa a yanar gizo sani a game da illolin da ke tattare da wannan ɗabi'ar. Lamarin da ya sa muka tuntuɓi mawallafin shafin Hausa Fulani Muhammad Awwal Ma'azu akan yadda ya fara nashi shafin da saura wasu muhimman batutuwa akan wallafa ababe a yanar gizo.
Eto ba wani abu bane ya jawo hankalin na shiga wannan aiki na blogging shine ko da na duba na gani babu wani abu da yake representing dan arewa ko zaka yi ta gani yawanci na ɗan kudu-kudun nan ne ba dai wani abu da zaka ce eh wannan ne na arewa ne so shine ma ya jawo hankalin shi to me yasa bazan zo in budo wani abu mai suna Hausa Fulani tunda dai Hausa Fulani nan dai haɗe suke mu dinga promoting din culture din mu da wasu abubuwan mu da mutane ba su sani ba a hankali hankali kuma alhamdulillah mun dan samu karbuwa saboda duk abin mutum yake yanzu za ka ga an ganshi daga kasashen turan nan America ko ina na da mabiya.
To Muhammad ganin yadda kake wallafa abubuwa a shafukanka na internet ta yaya kake samun labaranka?
To ni dai zan ce ina da masu turo min rahoto kusan kowane state haka a nan arewacin Najeriya duk in ana wani abu haka dai important abu wani news haka a daga turo min ingantacciya ma wasu sa'in ma muka riga manya-manyan media ma samu information akan abubuwan da suke faruwa. So mutane suna ganin ire-iren mu kaman idan gari kenan. So har Lagos ma kana da mabiya wani abu na faruwa a unguwansu the next thing ko ga sun tura ma abu sai ka tambaye su wasu tambayoyi da za ka gane cewa wannan news din ingantacce ne ko ba ingantacce bane. Sannan kuma ko wasu news za ka kai ba za ka so ka fara wallafa shi ba saboda zai iya jawo ma wani abu ko zai jawo tashin hankali ma mutane suka jira ga irin su manya-manyan sun wallafa kafin kuma ka samu wallafa ba ka ba za ka iya ja ma kanka wani matsala ko kuma dai ka sa mutane ma hankalin su tashi ana da hanyoyi da muke samu information kala-kala wasu din ba a gaya saboda nan shine selling point din naka.
To ta yaya kake sanin sahihancin labarai ko faya-fayan bidiyoyi da ake tura maka ta internet?
Eto ni nakan duba yanayin da labarin ya zo daga wajen waye zo nakan dan jira in ga manya-manyan gidajen labarai sun wallafa kafin in sa nawa amma in na tabbatar da ingancin labaran ni nakan riga kowa sawa in dai na tabbatar da cewa eh haka abu yake ba jabu bane and then kuma in akwai labarin da na sa ko maybe ba ingantacce bane ina sawa ma wani zaka ga condemning din shi yace ai wannan ba haka bane to in naga comment da biyu ya haka zuwa uku sai in to wannan gaskiya ne ba haka yake ba injini and then gaskiya ina kashe kudi akan data dan gaskiya gaba ɗaya rayuwa na ma online ne ko ina cin ina bincike ne ke faruwa a can update ko ta ina zaka ta duba irin latest news me yake faruwa a wancan country din all the time so gaskiya ban iya kiyastawa na wani kashi akan data ba kuma har yanzu ma ina kashewa kullum ni nakan gaya mutane cewa abinda nake yi ba wai kuɗi nake samu ina yi ne dan ina da ra'ayi ina son in yi abu kuma ina so a ce wannan content din nawa ne ba na wani ba so sacrifice ne mutum yake yi sabbin abubuwa suna fitowa kuma dole kai ma ka zama relevant wannan abu in ba ka wata ya ga an bar ka a baya.
Ina kuma maganar shirya tarukan wayar da kan mawallafa a yanar gizo shin kana ganin zai yi tasiri wajen magance matsalar yaɗa labaran ƙarya?
Eto zai yi ba zai yi ba dalilin da yasa na ce haka shine muna son ire-iren hakan saboda a dinga wayar da mutane kai saboda yaɗa labaran da ba su da inganci bai da kyau yana jawo abubuwa da yawa wasu za ka ga suna rasa rayukansu saboda news din da kai ka wallafa ana da yin asara abubuwa da yawa yana faruwa so kamata yayi a ce dama ana yin ire-iren wannan taron ana wayar mutane kai saboda su san cewa akwai implication in kai abin nan kaza so za ka ga yanzu mutane da yawa ba su ma san meye ma blogging din ba kawai dai za ta ga mutum ya samu waya ne yana rubuta hankalin shi a kwance yana wani waje kawai sai ya haɗa wani labarin ba haka ba kawai zai wallafa wani na can shi kuma hankalin shi zai tashi saboda wannan labarin har ya je shiga wani hali so gaskiya irin wannan taron ya kamata a dinga yin shi saboda ni a tunanin na za a samu sauki in dai har ire-iren masu wallafa irin wannan labaran suna ganin ana yin ire-iren wannan taron
madalla menene burinka akan wannan aiki da ka sanya a gaba kuma wani shawara zaka ba wa mawallafa idan ka a daidai wannan lokaci
eto ni dai buri na nan da zuwa shekara 10 kare ina so in ga ina da gidan radio da gidan TV ina da za a ci a arewa dai wannan Hausa Fulani gidan TV ne da yake filin din arewa yake filin din Najeriya da ingantaccen labarai sannan kuma shawara nan zan ba wa masu wallafa labaran kanzo shine abin da suke ba abu bane to saboda yana sa mutane suna rasa rayukansu suna shiga wani hali so ya zaka ji a ce wai kai wani abin da yayi libin din wani ya rasa ran shi kawai dai Allah dai ya sa masu shiruwa ne su shiru kuma su san cewa da abin da suke yi Allah na ganin su akwai ranar da za a zo a tambaye ka me yasa ka yaka kuma dole ka bada amsa haka
yanzu alƙalman kiddika bai sanya nuni da cewa kamar yadda yake a ƙasashe da yawa a duniya Najeriya ƙasa mafi yawan jama'a a nahiyar Afirka na fama da matsalar yaɗa labaran ƙarya ɓatanci da danginsu kuma ƙwararru a fannin yaɗa labarai da sadarwa sun ce dole ne gwamnati da sauran masu ruwa da tsaki su tashi tsaye su fito da sabbin dabaru wajen rage ko kawo ƙarshen matsalar yaɗa labaran ƙanzon ƙuregi a ƙasar to masu sauraro gabaki ɗaya kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka ni Halima Abdulrauf mana fatan alkhairi mu kasance cikin koshin lafiya bi salam
kai har kayan ba ta nan ba ta sake ba me yasa alqur'ani ba ka rike